الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى مكوا مكومي ديبا مريد لافيا دكما داما يكاوم أولنا لانا تجوماء ودى إتسي ليا ذوات رمضان hijiran manzon tsira sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1441 wanda kuma ya dace da 24 ga watan 4 miladiya 2020 daidai kasancewa sarkin musulmi ya riga ya sanar saboda halin da ake ciki a wannan shekara cewa duk abin da ya shafi salloli na tarawihi da tahajjudi da itikafi da ma abin da ya shafi tafsirai ayi hakuri da su to mu a matsayin mu na musulmi kuma mabiya duk wata doka ko wani umarni da za a yi shi domin maslaha ta musulunci da musulmi masu biyayya ne akan wannan umarni to amma duk da haka kasancewar hikiman wannan sanarwa shine ya zamo ainihin an hana shakuɗe ɗaya ne to wannan ya samu haga ta maimakon mutane su ji sit to insha Allah ta'ala a gida ba tare da haduwar wayansu mutane ba naga cewa ya kamata in dan karanta wannan littafi na Sheikh Ibn Uthaymeen wanda ya sanya masa suna Majalisu Ramadan wanda ya tsara wannan littafi a bisa majalisi duk kowane wuni na Ramadan tun daga wuni na farko har zuwa wuni na 30 to akwai wato ainihin abubuwa da ya rubuta wanda ya kamata a ce musulmi ko dai sun karanta ko sun ji domin amfanin su kasancewar wata Ramadana wata ne na neman lada a wajen Allah wata ne na neman kusanta a wajen Allah subhanahu wataala to daga cikin abin da yake ƙara kusata zukata a wajen Allah shine yawan karatun alqur'ani da kuma zikirin Allah da sauraron abubuwa masu amfani wanda dan adam kullun idan ya ji su za su ƙara gyara zuciyarsa su ƙara kusata shi zuwa ga Allah subhanahu wataala musamman a wannan lokaci da muke ciki na jarabawa wanda ake so bawa ya ƙara kusantar Allah subhanahu wataala to da wannan ne muka ga cewa insha Allah ta'ala mu dan yi wani abu koda daga cikin gidajen mu wanda insha Allah ta'ala kuma za a sake su a groups domin yan uwa su amfana da su domin ƙara samun kusaci a wajen Allah da kuma neman taimakonsa don fita daga cikin wannan jarabawa da Allah ya wadin duniya ga baki daya wannan littafi na Majalisu Ramadan littafi ne wanda Sheikh Ibn Uthaymeen ya rubuta shi kuma ainihin tsawon shekaru ana amfani da shi ana wato ainihin karanta shi wanda na tabbatar da cewa tsaba ta farko ma da aka yi yanzu ta doshi wajen shekara 30 kowane majalisi zai zama cewa yakan bude shi da wata muqaddima ta hamdala to yakan yi ta da tsawo da kuma kalmomin da sukan buƙaci dogon sharhi to amma kasancewa ba shi ne maudu'in namu ba buƙata ta sa dole mu tsallake ita wannan wato muqaddima da yake ta hamdala da sauran kalmomi na yabo ga Allah subhanahu wataala wanda mun shaji mafi yawa daga cikin su kawai sai dai zamu fada a cikin maudu'in kai tsaye Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yake cewa ikhwani ma'ana ya ku yan uwana laqad azallana shahrul karim lalle wani wata mai daraja ya zo mana ya lullube mu wanda ga mu a cikin sa tsundum wa mausimun azim kuma lokaci ne idan a kalma ta mausim ana amfani da ita ga duk wani abu wanda yake faruwa na haduwar jama'a inda daga lokaci zuwa lokaci za a ce mausimul hajj mausim na hajj shine lokacin da ake haduwa domin aikin haji na ainihin shekara-shekara a haduwa a Arafa a hadu a Mina a hadu a Muzdalifa a hadu a haramin Makka da sauran wurare da ake haduwa wanda shi ma azumi abu ne wanda yake na shekara-shekara da yake kasancewa domin kusata bayi zuwa ga Allah. To wannan mausim ne wanda yake mai girma, yu'azzimullahu fihi al-ajra, wanda Allah yake girma malada a cikin sa, wa yujzil al-mawahib, kuma yake gwababa wato ainihin kyaututtuka da yake baiwa bayi. Watan Ramadana wata ne wanda Allah yana bada lada ga aiki na nafila, wanda in ba shi Ramadana ba za ka yi nafilu masu yawa ba ka samu wannan ladar ba. Kai wasu malamai ma suna cewa idan mutum ya yi aiki za a ninka shi kamar masu 70 ko ma sama da haka, wanda kuma ita kanta farilla a cikin watan Ramadana Allah yana girmama ta yana gwababa ta sama da inda a ce a wajen Ramadana ne. Shi ya sanya ma manzo Ali sallallahu alaihi wasallam ya tirda Allah wadai ga mutumin da watan Ramadana zai zo ya shiga har ya fita bai yi abin da Allah ya gafarta masa ba. Lura da irin yadda ake gwababa ladar daki, lura da yadda Allah yake girmama wato sakamako ga bayi, wanda in ba wannan lokacin bayi ba sa samun wannan. To shine abin da malam yake nuni a nan. Yace wa yaftahu abwab alkhair fihi likulli ragib, kuma wata ne wanda Allah yake bude kofofin alkhairi a cikin sa ga dukkan wanda yake mai kwadayin lada. To wannan gaba tana nuna mana cewa ashe ita wannan lada mai girma sai ga wanda ya kwadayin samun ta, domin da aka ce ar-ragib mai kwadayin kaza, to shine wanda zai dauki dukkan sabubba da zai kai shi zuwa ga wannan abin da yake kwadayi. Ba zai yi mutum ya ce yana kwadayin kuɗi amma kuma yana gida kwance ba zai fita ba, wannan da wasa yake. Ba zai yi mutum ya ce yana kwadayin samun ainihin wani abu wanda sai an bi wasu hanyoyi ake samun sa, kuma shi bai bi wannan hanyar ba kuma ya ce yana kwadayin wannan abu. To ashe kenan matakin farko sai mutum ya zama mai kwadayin lada ne, sannan ladan nan za ta iya samuwa ainihin a wajensa. Yace shaharul khairati wal barakat, wata ne na alkhairai da kuma albarkoki. Idan aka ce albarakatu shine ma kafar khairuhu, duk abin da alkhairin sai ya waita, to wannan abu ana kiransa mai albarka. Shaharul minahi wal hibat, wata ne na baye-baye da kuma kyaututtuka. Ma'ana an kira shi al-minah, Allah zai dunga bada abubuwa wanda ba ma sai ya lissafa ba, saboda Allah yana ta inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah subhanahu wataala yana cikawa masu haƙuri ladan da ke su ba da lissafawa ba. To kuma shi wannan wata a kira shi shaharu sabar, wata na haƙuri. Ashe kenan ba abun mamaki bane mutum ya samu ladan da kawai Allah sai dai ya kamfato ya zama ya bashi. Muna fata Allah ya samu daga cikin masu samun wannan. Yace shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran, shine wata na azumi wanda aka saukar da alqurani a cikin sa. Shi alqurani nan hudan linnasi, shiriya ne ga mutane, wa bayyinatin min alhuda, kuma bayani ne na ainihin shiriya, wal furqan da kuma rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya. Ma'ana shi wannan wata na ramadana ya kunshi dukkan waɗannan abubuwa da ake faɗa, wanda Allah subhanahu wataala da kansa ya faɗa cewa shi alqurani a cikin wata ramadana aka saukar da shi. Me yasa aka ce unzila fihi alquran? Malamai suka ce saboda shi alqurani yana da sauka kala biyu. Akwai sauka daga Allahul Mahfuz zuwa Baitul Izza, sannan sauka daga Baitul Izza zuwa wato ainihin manzo alaihi salatu wassalam. To an dunkulo qur'ani ga baki ɗayansa daga Allahul Mahfuz zuwa Baitul Izza, domin duk lokacin da kaji an yi amfani da kalma ta anzala ko unzila, to shine abinda aka saukar duk atan wahida a dunkule. To malamai suka ce shi watan azumi, watan Ramadan, a cikinsa Allah ya dunkulo alqur'ani ya sauko da shi daga Allahul Mahfuz zuwa Baitul Izza, sannan kuma dai hatta soma wahayi din da aka fara yi da guntu-guntu, to an soma yin sa ne a cikin watan Ramadana. Ma'ana lokacin da aka aiko mala'ika Jibril zuwa ga manzo alaihi salatu wassalam a kogon Hira, to Allah dai ya ce a cikin sa ya aiko da wannan alqur'ani wanda shari'a ne wato ga duk mutane gabaki daya. Nan Allah ya ce hudan linnasi, shari'a ne ga mutane gabaki daya. To ai za mu ga wasu mutane ba su shiryu ba, to amsa anan shine shi asalin qur'ani shari'a ne ga dukkan wanda ya daibi shi to amma idan bai bi shi ba kaga ba zai shiro da shi ba kamar yanda zaka ce ruwa maganin kishirwa ne to amma ga kowane mai kishirwa a'a ga mai kishirwar da ya sha ruwan mai kishirwar da ya sha ruwa shine ruwa zai masa maganin kishirwa to shikenan mutumin da ya bi alqur'ani shine alqur'ani yake zamowa shari'a gare shi shi yasa a farkon al-baqara Allah sai yake cewa hudan lil muttaqin shi qur'ani shari'a ne ga masu jin tsoron sa saboda masu jin tsoron sa sune wanda suke amfani da shi yace mahfufun bir rahma shi wannan wata na ramadan an lullube shi da rahama wal maghfira da kuma gafara wal itqi minan nar da kuma yanci daga wuta wannan jin kai na Allah to an zagaye wata ramadan tun daga farko har zuwa karshe da wannan sannan kuma da yantawa daga wuta saboda yawan ayyukan da bayi suke wanda suke cancantar yanta su daga wuta yace awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqu minan nar farkon watan ramadan jin kan Allah ne tsakiyar sa kuma gafara Allah ce sannan kuma karshen sa yantawa ce daga wuta mala yace ishtaharat bi fadlihi al-akhbar wato labaru idan ka ce al-akhbar ko dai ka ce abin da yazo a cikin al-qur'ani ko abin da yazo a cikin hadisi ko maganganun magabata to sun yi fice da bayanin falala wacce take ta wannan wata na ramadan wata wata rakbi al-athar sannan hadisai sun bibiyi juna sun karfafi juna da suke bayani akan ni'ima da falala da daraja ta wannan wata na ramadan fi sahihayn ya zo a cikin bukhari da muslim an abi hurairata radiyallahu an daga sayyidina abu hurairata Allah ya kara masa yadda anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala tabbata a gare shi yace idza ja'a ramadan idan watan ramadan yazo futihat abwabul janna za a bude dukkan kofofin aljanna wa gulliqat abwabun nar sannan za a rufe kofofin wuta wa sufidat ash-shayatin sannan za a kukunce a daddaure shedanu sai mala yace wa inna ma tufattahu abwabul janna fi hadha ash-shahr abinda yasa ake bubbude kofofin aljanna a wannan wata likasratil a'mali salihati saboda yawan ayyuka na kwarai wa targhiban lil amilin domin kuma kwadaitawa ga masu aiki ma'ana abinda yasa aka ce ana bubbude kofofi wanda suke na jin kai da rahama saboda ayyuka da mutane suke nunnunkawa ayyuka kuma kamar yanda hadisi yake nunawa sama ake takawa da su ayi sama da su ainihin isar da su inda ya kamata isar da su to saboda yawan ayyukan wani zaka samu mai kasala ne bai sanya ciyar ba bai sanya sallar dare ba bai sanya karatun qur'ani ba sai watan azumi ya zo to zaka ga cewa irin su suna da yawa wani kuma daga nan ma Allah zai sa ya saba sai ga cewa daga nan ya dore akan wani aiki na alkhairi to shi ya sanya ake bubbudewa kuma domin kwadaitarwa ga masu ayyuka na alkhairi ana nuna cewa to kofofin ayyuka ka an bude su abinda ya rage kawai ku hau aiki ko kuma a yi ta sama yadda su to sai ke ta watuhun naku a abuwabun nar kuma ana rufe kofofin wuta sai ce liqillatil al-ma'asi min ahli al-iman saboda karancin sabo ga mutane masu iman ma'ana duk mutumin da yake mai imani ne wanda zaka samu cewa kafin ramadan yakan dan ratse shagwanda kafasa zata dan zame ya dan yi kaza in abubuwa duk da dai cewa ya san ba kyau to amma kasancewar ya ji roman da yake cikin watan ramadan ya ji narkon da yake ga wanda ba su yi abinda za a gafarta musu ba to wannan zai sa ba zai ratse shagwanda ba zai dage ya ta ayyuka to kaga kenan an samu karancin sabon Allah to shi yasa tunda babu sabo to hanyar ma da zai bi sai a kulle ta sannan yace wato saffadu shayatin sai kuma ya zama an kukunce shedanu fatu gallo sai ya zama an sa musu maruruwa fala yakhlusuna ila ma yakhlusuna ilahi fi ghairihi ba za su samu isa zuwa ga abin da suke isa zuwa gare shi ba a cikin watan da ba Ramadana ba to wannan gaba mu sani ana cewa ana daure shedanu shedanun nan ba dukkan shedanu ake daurewa ba dan wani hadisi ya ce watu safadu maradatu shayatin masu taurin kan bijirarrun kangararrun to su ne ake daurewa a cikin watan Ramadan wannan ya nuna cewa akwai ɗan saffa saffa za a dan kyale su kai su kawo sannan kuma akwai shayatinul ins domin shedanu kala biyu ne akwai shedanu na ɗan adam sannan akwai shedanu wanda suke su kuma wato ainihin na mutane to wannan domin mu fahimci cewa wani in yi an ce an daure shedanu zai ce to shikenan ni yanzu ba ni da matsala dama shedan shi yake sa saban Allah to yanzu an daure mana su ga baki daya zan sakata in wala in miƙe kafata kai wani ma zai iya jin cewa duk abin da zai a cikin watan Ramadana daidai ne me yasa ya zama daidai ai hadisi ya ce ana daure shedanu kuma shedan shi yake wa mutum in gazale kan turuwa to wannan hadisi bai nuna cewa an daure dukkan shedanu ba kangararrun masu taurin kansu ake daurewa wannan bai nuna akwai wanda suke ƴan tsaka tsakiya ba wanda za su zunguriwa ne su tsokanowa ne su zugowa ne yaje abubuwa wanda suke ba daidai ba wannan bai nuna cewa ba za a samu shedanun ƴan adam ba kuma abun bakin ciki da takeici musamman wannan lokaci da muke ciki na jarabawa lokacin da an kulle mutane a gida masu hankali kyautuwa ya yi amfani da wannan daman zuwa ga komawa ga Allah subhanahu wataala yawan karatun alqur'ani zikirin Allah tunani ma kyakkyawa da dan adam zai tsakaninsa da mahaliccinsa ya hana mummuna yi umarni da kyakkyawa akalla mu nisanci wannan ribanci wannan damar a wajen wannan ayyukan amma sai ka samu wani lokaci ne na hira lokaci ne na tsegumi lokaci ne na gulmo wal iyazu billah wanda in mutun ya samu kansa irin wannan halin ya nuna har yanzu bayyane sa daga shedanu ba kenan akwai shedanun mutane tare da su da kuma sauran shedanun da koko tare da shi da kuma sauran shedanun da ba a kulle ba malam yace warwal imam ahmad an abi hurairata radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-imam ahmad ibn hanbal Allah ya jinka ya gare shi ya rawaito hadisi daga sayyidina abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzo alaihi salatu wassalam yace utiyat ummati khamsa khisalin fi ramadan an baiwa al'umma ta tadodi guda biyar a cikin watan Ramadan lam tutahunna ummatun min al-umam qablaha ba ba wata al'umma daga cikin al'ummatai kafin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan baiwa guda biyar ba abu na farko yace kulufu famis sa'im caccanzawan bakin mai azumi ma'ana yawun bakin mai azumi atyab inda Allah min rihil misk shine mafi kanshi da daduwa a wajen Allah sama da kanshin almiski dai kenan abu na biyu watastaghfiru lahumul malaikatu hatta yufsiru mala'iku suna nema wa masu azumi gafara har zuwa lokacin da za su sha ruwa abu na biyu kenan na uku wa yuzayyinu Allahu kulla yawmin jannatahu kuma kowane wuni tun da shigar azumi har fitarsa Allah sai ya rangada mu aljanna sa'adu a dan da za a yi mu aljanna a yau ba shi za a yi mata gobe ba wanda za a yi mata jibi ba shi za a yi mata gata ba wannan har watan azumi ya wuce Allah shi ya san irin kwallin da yake wa aljanna kwalliya bayan kwalliya ado bayan ado wa yaqulu Allah sai ya ce yushiku ibadis salihuna an yulqu anhumul mu'na yace wato ya kusata bayina nagari su jefar da nawaye-nawaye daga kansu wal aza da kuma ainihin cuta waya siru ilaiki su taho zuwa gare ki ma'ana bayina na kware akwai nauyin bauta nauyi na ibada da cuta da suke samu a rayuwa ko dai cuta ta jiki ko cuta ta abokan zama mutane ko shedanu a matsayin ka na dan adam dole kana a cikin nauyi kana cikin damuwa akwai nauyi na tsarki nauyi na alwala nauyi na sallah nauyi na azumi nauyi na dukkan abin da Allah ya dora mutum wannan abin sunan sa nauyi shi yasa ma ake kiran dan adam da suna al-mukallaf ma'ana wanda aka dora masa nauye-nauye Allah ya yi wannan ba dan ya wahalar da bayi ba sai dan ya jaraba su ya ga cewa za su yi da ko ba za su yi ba sannan kuma a gefe daya akwai cututtuka da suke damun mutum kamar yadda na faɗa ko cuta ta jiki ko kuma cuta ta abokan zama ko cuta ta shedanu a tsokano mutum can a zunguro shi can a fusa ta shi ai masa abin da ba daidai ba wanda manzo alaihi salatu wassalam ya faɗa mana shi mumini ko kaya ce ta soke shi to wannan wani abu ne na lada a wajen Allah subhanahu wataala to anan Allah sai yake nuna cewa waɗannan abubuwa masu so sarai to sora kadan ya zama duk sun rabu da bayin sa wanda suke na ƙwarai wato ya zama ainihin sun taho zuwa ga yardan Allah sannan abu na hudu wato safadu fihi maradatu shayatin kuma sai a kokunce kangararrun shedanu a cikin wannan wata na Ramadan fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ilai ba za su samu dama su tafi zuwa ga abin da suke tafiya zuwa gare shi ba fi gairihi a cikin watan da ba na Ramadan ba watan da ba na Ramadan ba shedanu suna samun dama su sakata su wala sai dukkan tsiyatakun da suke so su yi to amma watan Ramadan yana shigowa sai a daure su a kokunce su a tungume su waje daya abu na biyar wa yughfaru lahum fi akhir layla kuma sai a gafarta musu a dare na karshe kila ya rasulullah sai aka tsaya mai aikin Allah ahiya laylatul qadr kenan ana nufin daren daraja kala la sai ce a walakinnal abid sai dai shi duk mutumin da zai yi aiki inna ma yuwaffa ajrahu shi za a cika masa ladan sa ne idza qada amalahu idan ya kammala aikin sa ma'ana daren karshe na Ramadan to Allah subhanahu wataala zai zamo cewa ya gafarta wa bayi da suka yi masa biyayya da ya dace a yi masa sai mal ibn usaymin rahimahullahu ta'ala yace ikhwani yace ya ku yan uwana هذه الخصال الخمس wannan tadodi guda biyar idda kharaha Allah lakum Allah ya tanada ta gare ku wa khassakum biha kuma ya kebance ku da ita min bayni sa'ir al-umam a tsakanin sauran al'ummatai wa munna biha alaykum kuma yayi baiwa gare ku da wannan tadodi me yasa Allah yi wannan li yutammima biha alaykumun ni'am domin Allah ya cika ni'imomi akan ku wa kam lillahi alaykum min ni'amin wa fada'il da yawa da yawa Allah yana da falaloli da ni'imomi da yayi masu yawa akan ku daga ciki kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku ne mafi darja al'umma wanda Allah ya fitar a cikin mutane ma'ana duk al'ummatan da Allah ya tun daga lokacin annabi Adam alaihi salam babu wata al'umma mai daraja mai matsayi a wajen Allah kaman wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da yasa suka samu wannan falala sai yace ta'muruna bil ma'rufi domin kuna umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkar kuma kuna hana munana wa tu'minuna billah kuma kuna imani da Allah ashe kenan ba haka kawai mutum zai samu wannan gara basar ba yace aini daga cikin al'umman manzon Allah ne ni mutum ne mai daraja a daga cikin abin da zaka samu wannan sai ka lazimci wannan abubuwa anan malamai suke cewa da za a samu rukunin addinin musulunci tukun na shida to zai zama umarni da kyakkyawa da kuma hana mummuna domin in ba dan umarni da kyakkyawa da hana mummuna ba duniya ba za ka bambance na ƙwarai da wanda yake ainihin ba na ƙwarai ba to saboda haka sai malan yazo kuma zai bi wannan abubuwa guda biyar daki daki sai ce al-khaflatul ula tada ta farko anna khulufa famis sa'im cewa canzawan bakin mai azumi abiyabu inda Allah min rihil misk shi ne mafi tsarki da dadaduwa a wajen Allah sama da ainihin taron almiski sai yace wal khuluf shi wannan al khuluf bi dhammil kha ana ce mishi al khuluf aw fatiha ko ace al khuluf to me ake nufi da al khulufu ko al khulufu sai yace tagayyuru ra'ihatil fam shi ne canzawan wato warin baki inda khuluwil ma'idati min ta'am yayin da ya zama uwar hanji ta keɓantu wato ta wofinta daga ainihin abinci ma'ana kenan warin bakin mai azumi ba wai saboda kazanta bane, ba wai saboda rashin wanke bakinsa ba. Ita uwar hanji lokacin da ya zama akwai abinci a cikin ta, to ba za a dinga jin wannan hamami da wari yana fitowa ba. Amma idan ya zama uwar hanji saboda zafin da yake cikin ta, to in babu ruwa babu abinci, to sai ya zama hamami yana fitowa daga cikin wato ainihin ciki. Shi yasa duk aswakin da zaka yi, duk wanke bakin da zaka yi a matsayin ka na mai azumi, sai an ji wannan bashin, sai an ji ainihin wannan warin. To shi ne malam yake cewa wannan yana faruwa ne saboda wofintar uwar hanji daga abinci. Sai ce wahiya ra'ihatun mustaqaraha inda nas, wari ne abin kyama a wajen mutane. Lakinnaha inda Allah, sai dai wannan bashin da hamamin a wajen Allah, athyabu min ra'ihatil misk, shi ne mafi dadi wato a wajen Allah sama da kanshin almiski. Li'annaha nashi'atun an ibadatillah, saboda wannan warin ya faru ne saboda bautar Allah. Wa ta'atihi, da yi masa biyayya. Wa kullu ma nasha an ibadatihi wa ta'atihi, dukku abin da ya faru saboda ibada ga Allah da yi masa biyayya, fa huwa mahbubun indahu, to wannan abun so ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'awwidu anhu sahibahu, kuma Allah zai musanya ma ma'abucin wannan ma huwa khairun, da abin da yafi alkhairi, wa afdal, da kuma abin da yake mafi bici, wa athyab, da abin da yake mafi dadi. Sai malam yace ala tarawna ila shahid, yanzu ko ba ku ga wanda ya shahada ba, allazi qutila fi sabilillah, wanda aka kashe domin kokarin taimakon addinin Allah. Yuridu an takuna kalimatullahi al-ulya, yana nufin kalmar Allah ta zama mafi daukaka. Ya'ti yawmal qiyama, to wannan shahidi da aka kashe a fagen fama zai zo ranar tashin alkiyama. Wajruhu yat'ubu, rauninsa yana ta bulbular da daman jini. Launuhu launud dam, kalarsa kalar jini. Warihuhu rihul misk, amma kanshinsa kamar kanshin almiski. Wafil hajji, sannan a lokacin aikin haji. Yubahillahul mala'ika, Allah zai wato ainihin kambama mutane a wajen mala'iku. Wato Allah subhanahu wa ta'ala zai daga ambato bi ahli mawqif, na ma'abota wannan matsayi. Ma'ana Allah zai kambama matsayinsu da ambatansu a wajen mala'iku. Fa yaqulu subhana, Allah sai ce wa mala'iku, unzuru ila ibadi haula, ku dubi bayina wa'ancan. Ja'uni, sun zo min. Shu'usan, suna masu gizo. Wuburan, suna masu kula. Rawahu Ahmad, Imam Ahmad da Ibn Hibban su ne suka fitar da wannan hadisi. Wa innama kana sha'fu mahbuban inda Allah ila Allah, abinda yasa wato ainihin gizo ya zama abin so a wajen Allah. Fi hadha al-mawdin, a wannan wuri. Li'annahu nashi'un an ta'atillah, domin ya faru ne saboda yi ma Allah biyayya. Bijtinabi mahzuratil ihram, saboda an nisanci abubuwan da aka hana mai ihrami. Wa tarki taraffu, da kuma barin jin dadi. Ma'ana mutumin da zai je aikin haji in ya shiga ihrami ba zai yi aski ba, ba zai yanke farce ba, ba zai gusar da wani gashi na jikinsa ba. Kun ga kenan za a ganshi yayi wani harki sakama, ba yanayin da aka saba ganin shi na kwalliya ba. To wannan yanayin shi ne abin so a wajen Allah, saboda ya faru ne saboda yi ma Allah subhanahu wa ta'ala biyayya. Sai ce al-khaslatu thaniya, tada ta biyu, annal mala'ika, mala'iku tastaghfiru lahum, tana nema gafara ga su masu azumi. Hatta yufṭiru, har sai sun sha ruwa. Wal mala'ikatu ibadun mukramun, kuma su mala'iku bayi ne masu daraja, ababen girmamawa inda Allahi, a wajen Allah subhanahu wata'ala. La ya'suna Allah ma amarahum, ba sa saba ma Allah abin da ya musu umarni. Wa yaf'aluna ma yu'marun, suna aikata abin da ake musu umarni ne. Fahum jadirun bi an yastajiba Allah du'a'ahum, su mala'iku sun cancanta kuma sun dace Allah ya karba addu'ar su. Lisa'imina, ga wanda suke masu yin azumi. Haythu adina lahum bihi, domin Allah subhanahu wata'ala shine ya musu izini da wannan. Wa innama adina lahum bil istighfar lisa'imin, abinda yasa Allah ya yi mala'iku izinin su ne magafara ga masu azumi. Min hadhihi al-umma, daga wannan al-umma ta manzo alaihi salam. tanwihan bi sha'anihim domin ya zamo an kururu ta sha'anin su wa rif'atan li dhikrihim domin a daga ambatan su wa bayanin li fadilati sawmihim domin kuma ayi bayanin falalan ainihin wannan azumi nasu ba'ana idan ka kalli wannan gaba mala'iku suna da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala me ya sanya abin da ya shafi sha'anin limancin sallah ake so a duba wanda aka ga kaman yafi tsoron Allah mutumin da yafi kaffa kaffa a bisa dokokin Allah duk wanda ake ganin yafi tsoron Allah yafi kaffa kaffa dokokin Allah to wannan zai fi samun kusaci zuwa ga Allah to duk wanda zai fi samun kusaci a wajen Allah to shine ake sa ran idan ya ceto ya roko a wajen Allah Allah zai karba to idan mun duba ɗan adam ma masu sabo yau mu yi sabo gobe mu tuba yau zunubi gobe zunubi haka muke amma kuma wanda ake kyautawa zato cikin mu ana ganin idan su roki Allah Allah zai karba to ina ga mala'ikun da Allah ce la ya'suna Allah ma amarahum su ba sa saba ma Allah ba kwata kwata to ashe kenan akwai sa ran idan sun yi magiya a wajen Allah Allah zai kalli wannan magiya da wannan roko nasu to na tabbatar da cewa mala'ika daya ya roka maka matsayi ko gafara a wajen Allah shi aka fi sa ran Allah ya karba sama da duk duniyar nan in babu annabawa a ciki ko ainihin sauran wanda suke kaman sahabbai to ballata na kuma a ce mala'iku da ba iyakan ce ba ce sun nema gafara ga mai azumi to kaga wannan ba karaman falala bane kuma albishir ne a cewa akwai alama za a karba wannan sai ma da ya ce walistighfaru abinda yake nufi da istighfari shine talabul maghfira neman gafara menene neman gafara sai ce wahiya satru dhunubi fid dunya shine Allah ya lullubi wannan laifi a duniya wal akhirah da kuma ainihin lahira sannan watajawuzu anha da kuma yafewa ga wannan laifi wahiya min a'la matalim a'la matalim wannan shine mafi daukaka abubuwan da ake nema wa asmal gayat shine mafi darajar daukakan wato gaya da kowa yake so ya kai zuwa gare ta duk abinda mutum yake so a duniyan nan bai wuce ya zama Allah ya gafarta masa ba kuma Allah ya masa rahama ya samu aljanna ai shi ya sanya lokacin da balarabin kauye yake tambayar manzo alaihi salam yace ya ma'aikin Allah da kai da ma'azu idan kun gama sallah sai ga kuna ta wani kuskus kuna ta wani gungune to ni ban san me kuke faɗa ba ni kuma da ba da na gama sallah ta kawai sai in ce ya Allah ka bani aljanna ka nisan tan daga wuta sai manzo Allah ya ce haula hanu dandin mu ma kuskus din na mutum bai wuce wannan ba neman Allah ya gafarta mana ne kuma ainihin ya tsiratar da mu daga wuta ya ba mu aljanna to kenan kololo abinda kowa yake so shine ya samu wannan matsayin malai ce fa kullu bani adam dukkan ɗan adam khata'un masu kurakurai ne musrifun mabarnata ne ala anfusihim da kawunan su muqarruna ila maghfirati Allah masu tsananin bukata ne zuwa ga gafaran Allah azza wajal babu wayi madaukake sai malai ce al-khasalatu salisa ta da ta uku anna Allah yuzayyinu kulla yawmin jannatahu wato Allah yana rangada ado da kwalliya a kowane wuni ga aljannar sa waya kulu sai ce yushiku ibadis salihun sora kadan bayina na kwarai an yulqu anhumul mu'na su jefar da dawainiya da nauyi daga barin kawunan su wal azada kuma cuta waya siru ilayki su taho zuwa gare ki فَيُزَيِّنُ تَعَالَى جَنَّتَهُ كُلَّ يَوْمٍ أَلَّا سَيَمَ الْجَنَّةَ سَأَدُوا أَكُوَّنَ وُنِي tahayi atal li ibadihi salihin domin shiri da kintsi da tanadi ga bayinsa na kwarai watargiban lahum kuma domin kwadaitarwa gare su fil wusuli ilaiha domin yadda za su sadu zuwa gare ta wa yaqulu subhana Allah mai tsarki daukaka sai ya ce yushiku ibadi salihun bayina na kwarai sun kusata an yulqu anhumul mu'na su jefar da dawainiya da nauyi daga barin kansu wal adha da kuma cuta ya'ani yana nufin mu'unatar duniya nawaye-nawaye da dawainiya na duniya wa ta'abaha da wahalhalun duniya ko wane ne a duniyar sai ya wahala komai iliminka komai kudinka komai sarautarka don aƙalla sai ka ci abinci sai ka je ka yi tsuguno kuma dole ne sai ka ji gajiya sai ka san bacin rai ba dan da zai zo a duniya yace shi tunda yazo har ya fita bai taba samu abin da ya so samu sarai ba duk matsayin mutum sai ya san bacin rai sai ya samu damuwa to ashe kenan dole akwai rashin wato ainihin kikkiawan yanayi a wani lokaci tare dan adam to Allah duk zai sa wannan abin daga rayuwar duniya sun riga sun tafi sai yace wayu shammiru kuma sai ya zama ainihin sun zage dantse irin amali saliha ya zuwa ayyuka wanda suke na kwarai allati fiha sa'adatuhum wanda cin nasarar su yana cikin wannan ayyuka fid dunya wal akhira a rayuwar duniya da kuma lahira wal wusul ila daris salam kuma ya zama sun isa zuwa ga gida na aminci wal karama gida wanda yake da girmamawa shi ma ne fi al khaslatur rabi'a tada ta hudu أن مردة الشياطين يصفدون كان غررون على جنو أنا أقول جيسو على الدوليس بالسلاسل دا أين فين سرقوكي والأقلال دا مروروا فلا يسلون إلى ما يريدون بازا سكيزوا دا أبن دا سكي نفي با من عباد الله صالحين تترد باين ألا نقري من الإضلال نبتر وأن الحق دا قبرن دا سكيا والتثبيط عن الخير دا كمدا kiran da su da kasalantar da su daga barin ayyuka na alkhairi sai ce wa hadha min ma'unati llahi lahum wannan yana daga cikin taimakon Allah gare su an habasu anhum aduwahum sai yanda Allah ya tsare musu ya kulle musu makiyansu allazi yad'u hizbahu liyakunu min asabis sa'ir wanda kullun shaytan yana kiran yan tawagarsa yan kungiyarsa zuwa ga azaba ta wuta walidhalika saboda haka ne tajidu inda salihina zaka samu a wajen bayin Allah nagartattu min ar-ragabati wato kwadayi fil khairi a cikin alkhairi wal uzufi an sharri da kuma nisanta sharri fi hadha shahr a cikin wannan wata to zaka same shi a wajen bayin Allah na kware aksar min ghairihi sama da wani wata wanda ba wannan ba na tabbata akwai mutumin da zaka samu cewa mutun ne kasalalle sallan farillan ma wallahi wata zaka ga cewa yana mata kwange amma sai ga Allah ya taimake shi ya zage dantse kaman ba shi ba a cikin watan Ramadan nafilu ma yana yi wani zaka samu marowaci ne bai san kyauta ba bai san taimako ba amma sai ga Allah ya taimake shi a cikin wannan wata na azumi ashe kenan daga cikin ni'imar da take sa wannan tana faruwa daure waɗannan shedanu domin daga cikin jaraba wanda Allah ya yi wa bayi duk wani dan adam da Allah ya halitta sai da ya sanya wani shedani aka kulla abokantaka tsakaninka da shi ina da shi kana da shi kuna da shi ba wanda ba shi da wannan manzo alaihi salam lokacin da ya faɗi wannan sai wani sahabi ya ce ya maikin Allah yanzu har kai ma akwai wannan tare da kai ya ce kwarai da gaske sai dai ni Allah ya taimake ni nawa ya musulunta baya umarta ta da komai sai alkhairi to kaga ashe kenan daga cikin nau'in jarabawa sai aka kulla alaka ta abokantakar da baka nema ba baka shirya ba da shedani kangararre ka shiga tare da shi ku fito tare ka kwanta ya kwanta ka tashi ya tashi har tsabibi fitinan ne to taimakon Allah da bin Allah ne zai saka karfin sa ya zamo cewa in zaka yunkura yi kokarin danne ka ka fi karfin sa ka tashi kuma shi daga cikin matsalar sa yana gudana a cikin jikinka yadda ka san jini na shiga ko ina haka yake shiga ko ina da kai ni alkhairi sai shiga idan ne zuciyarka shi yasa malami suka ce in kai niyyar zakai abin kirki da abin ya fado ba a cikin zuciya wuf ka je kai yanzu kila da kai niyyar cewa ni kuwa idan an sha ruwa zan yi alherin naira 1000 to ina tabbatar ma kafin a sha ruwa sai shedan ya taje ho maka abubuwa ga dawainiya ga bukata sai ka yi da gaske ka alherin 500 karshe ma sai ya zama ka sha muke ba kai ba to wannan duka huduba ce ta shedan wato wannan karini da yake ainihin tare da mutum sai ta al-khaslatul khamisa tada ta biyar annallaha yaghfiru li ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah yana gafarta mu al'umma ta manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi fi akhir laylatin min hadha ash-shahr dare na karshe na wannan wata sai yace idza qamu bima yanbaghi an yaqumu bihi sharadi idan sun tsayu da abin da ya kamata su tsayu da shi fi hadha ash-shahr al-mubarak a cikin wannan wata mai albarka min as-siyam nayin azumi wal qiyam da salloli tafaddulan minhu subhanahu Allah zai masa wannan domin falala daga gare shi mun sha fada duk wata lada da Allah zai baka sakamakon aiki sunan wannan abun falala domin in ba dan haka ba da za a ce ai wai saboda aikin da kai kai kiyamul laili kai watan kai azumi kaciyar to shikenan yanzu wannan ibada da kai kai kuma a zo a lissafa ni'imomin da Allah ya maka a ji cewa yanzu kai za a biyo bashi ko kai ne zaka biyo bashi kalli ni'ima ta gani ni'ima ta ji ni'ima ta hankali ni'ima ta lahiya kai ni'ima ma da Allah ya maka kai dan adam ne ba dabba ba yanzu da me zaka iya biyan Allah cikin wannan babu abin da zaka biya Allah cikin wannan inda ma za a ce duk ibadar da kai a zo a tsiraita ta a baje ta a tantance ta shin wace ce ma ta karbo to tunda ta karbo to sai a duba ni'imomi da Allah ya maka kai kuma inda za a ce biya zakai da me zaka biya babu abin da zaka iya biya to saboda haka wannan shi ya nuna cewa ashe duk abin da Allah zai ba bawa sunansa falala sunansa wato ainihin wani tausayi da kuma gata da tagomashi da Allah subhanahu wataala ya yi wa bawansa saboda an ce yayi kuma yayi to wannan kawai shine saboda haka sai yake cewa bi tawfiyati ujurihim wato ya musu falala ta hanyar sikalar da kin su indan tihai amalihim yayin kammala ayyukan su fa innal amila domin shi mai aiki yi wa fa ajrahu ana tika masa ladar sa indan tihai amalihi yayin kammaluwar aikin sa shi san ya ma a wani hadisi manzo alaihi salatu wasallam yace utul ajira haqqahu qabla an yadfa arquhu ku baiwa wanda yayi muku aiki ladan aikin sa tun kafin gumin jikin sa ya tsane duk lokacin da ka sa mutum aiki ka sa shi wani aiki na wahala musamman wanda zai zamo ya motsa jijiyoyin sa gumin sa ya fito ka sa shi faskare ka sa shi gine ka sa shi kira ka sa shi sassaka ka sa shi dako ka sa shi wani aiki to abinda yake sa rai yana gama wannan aiki kamar yanda ya faranta ma to kai ma zaka faranta masa da bashi ladar sa to saboda addinin musulunci baya son kwange bai son taurin bashi sai manzo Allah ya ce to ku ba duk wani mai aiki ladar sa tun ma kafin gumin jikin sa ya zamo ya tsane bale sai waqad tafaddala subhanahu ala ibadihi tabbas Allah subhanahu wa ta'ala yayi falala ga bayin sa bi hadha al ajr da wannan lada min wujuhin salasa ta fuskoki uku al awwal fuska ta farko annahu shara'a lahum min al a'mal as saliha Allah shine wanda ya sharanta wa bayansa ayyuka na kwarai ma yakunu sababan li maghfirati dhunubihim wanda wannan aiki zai zamo sababi ne na gafarta dhunubansu wa rifa'ati darajatihim kuma zai zamo wato ainihin sababi ne na daga darajar su ولولا انه شرع ذلك ان بعد الله شرع انت wannan ba ma kana lahum an yata'abbadu lillah da ba zai yi gare su bauta ga Allah ba biha da wannan ibada idil ibadatu domin ita ibada la tu'khadhu ba'a riqota illa min wahyillahi sai ta hanyar wahayin Allah ila rusulihi zuwa ga manzannin sa walidhalika saboda haka ne ankara Allah Allah ya zamo yayi musu da kyama alaman yashraquna min dunihi ga wanda suke kago ibadodi koma da bayan sa waja ala zalika naw'an min ash-shirk kuma Allah ya sanya wannan nau'i ne na shirka fa qala subhanahu Allah subhanahu wataala yace amlahum shuraka ko suna da wa'insu ababan tarayya shara'u lahum min ad-din wanda suka shar'anta musu daga cikin addini ma lam ya'zan bihi Allah wanda Allah subhanahu wataala bai yi musu izini ba ma'ana idan mun fahimci wannan gabar falala ta farko da Allah ya yi wa bayi da ya ji kansu ma ya nuna musu ku je ku yi ibada kaza in kun yi ibada kaza zan ba ku lada kaza inda Allah subhanahu wataala bai so ya ji kansu ba to ba ma zai sharanta musu wannan ibadar ba yanzu da za ka ga wani mutum ya zo yana ta kukan bashi da kuɗi kai kuma ba za ka ɗauko kuɗi misali a ce ka bashi ba sai ka ce tuwara tunda kana son kuɗi yanzu ina so ga kaya na ka je ka wanke mun ka goge mun to yanzu wannan aikin da ka bashi gata ne ma domin zai wannan aiki ka biya shi mutane nawa ne suke son wannan irin aikin baka ba su ba ma'ana abinda malai yake so yace ni'ima da Allah ya mana ta farko da ya shar'anta mana ibada ba mu san da ita ba ba mu san ana samun lada ta hanyar ta ba sai ya mana ta goma shi ce to ku je ku yi aiki iri kaza domin ainihin ya zama an ba ku lada iri kaza wannan gata ne kuma jin kai ne alwajhu thani fuska ta biyu annahu waffaqahum lil amal salih kuma sai ya datar da su ga yin aiki na kwarai wa qad tarakahu kathirun minan nas alhali da yawa daga cikin mutane sun bar wannan aiki ba su yi shi ba walaula ma'unatullahi lahum in ba dan taimakon Allah ga bayinsa da suka yi aiki ba wa tawfiquhu da kuma datawarsa ma qamu bihi da ba za su tsayu da wannan aikin ba falillahi alfadl wal minna saboda haka kyauta da falala dunna Allah ne subhanahu wa ta'ala yan go mu kalli wannan gaba shi yasa nikan fada in ce wato in ma har Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dama zaka je kai ibada iri kaza yanzu mu dauki yadda wasu suke daukar in nace yadda mai azumi ko ne mu wani taimako to kawai ne kamata a gode mu kai wallahi kai kamata a gode mu Allah da ya baka wannan damar domin ba wai dan ana samun lada da kaza kuma ka san kazan zaka iya yunkurawa kai ba mutun nawa ne ya san kaza akwai gara ba su akwai lada amma Allah sai ya daure shi ba zai iya wannan aikin ba in na gaba ne na gabai ne lafiya kalau ba zai yi ba idan na dama ne na wata alfarma ba wai kokobo zai kashe ba Allah sai ki bashi damar idan kuma wanda yake na ajihu ne Allah sai ki bashi dama ya fidda wannan kudin shi yasa idan har Allah ya baka dama ka bi Allah to Allah zaka gode mawa wanda ya baka dama ka zo ka bi Allah a bisa wannan hanya da ya shar'anta maka nawa ne sun san wannan Allah bai ba su dama ba Allah ya rike su ya daure su ba za su yi wannan ba ashe kenan wannan ita ma gaba ta za a gode ba Allah kenan yanzu Allah ya shigo da mu a cikin azumi wata dama ce ta farko da Allah ya bamu to kuma ya bamu dama mu bi Allah a cikin azumin mai salloli mai shi azumin kansa mu ciyar to wannan gaba ce ta biyu da ya wajen mu gode ma Allah kar mu manta yanzu akwai wanda idan ma azumi ya zo musulmin ne ina tabbatar muku a lokacin da ake samun damar fita daga kasar kawai sai ya biza ya bar kasar ya tafi can turai da amerika ya kwanciye sa ya yi azumin bai ba Allah shi ya sani in ma ya yi azumin to ba wata nafila ba wani karatun qur'ani shi kawai lokacin damuwa ya zo lokacin takurawa to bare da inda zai walala ba wanda zai tsangwame shi to kai Allah sai ya ce mace kari bace damar ashe wannan abu ne na biyu sai ya ce yamunnuna alayka an aslamu sai ya kawo wata aya wanda Allah yake ba manzon Allah labari cewa suna yi maka gori wai dan sun musulunta wauta ta larabawan kauye sai suka zo wajen manzon Allah suna cewa ya Muhammad ai ya kamata ka jinjina mana kaga mu muka ga dama muka shiga musulunci ba yaki ba tsangwama ba takurawa ya kamata ka ga matsayi muka girmama mu sai Allah yake ta yamunnuna alayka an aslamu suna yi maka wato gori wajen sun musulunta Allah sai ce qul la tamunnu alayya islamakum ka ce da su kada ku yi min gorin musuluncin ku balillahu yamunnu alaykum ai Allah shi ya kamata ya maku gori an hadakum lil iman dan shi shirye da ku zuwa ga imani in kuntum sadiqin in ku masu gaskiya ne nawa kuka ba Allah ya ganar da ku musulunci kuma ya maku gamu da kadar kuka bi shi ba abin da kuka ba Allah ashe idan abun gori ne Allah shi kamata ya goranta muku sai ce alwajhu thalith fuska ta uku annahu tafaddala bil adl kaseer kuma Allah shine wanda ya falala da ba da gwaggwaban lada alhasanatu bi ashri amsalha kyakkyawan aiki a ba da ninki goma ila sab'i mi'atin ya zuwa 700 ila sab'i mi'ati dhifin ya zuwa ninki 700 ila adhafin kaseera ya zuwa ninkin ba ninki mai yawa فالفضل من الله بالعمل والثواب عليه kenan falla ce daga Allah ta baka daman aikin da kuma baka lada akan sa walhamdulillahi rabbil alamin kai godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halitta idan mun kalla wannan abubuwan guda uku mai hankali zai san cewa kowanne ya kamata ya masa jinjina na farko aka shar'anta ma ibadar baka san da ita ba aka fada ma ita a iya shar'anta ta ba a fada maka ba kun ba za ka iya morarta ba yanzu aka ce kana jin yunwa kuma akwai abinci a ɗakin an tambaye shi dan kai kun ba a faɗa maka ba kai ta bilin bi to ai mama ta tashe ka kaga wannan abinci ne maka amfani ba to sai aka sanar da kai shi to sannan kuma sai aka baka gam da katar na ka zo kai wannan aikin to kuma sai aka baka lada dan Allah zai ga dama sai mun gama sallar sai mun gama azumin duk mai komai sai har kiyama ta tsaya muna ta murna Allah ce kun yi ibada eh Allah wallahi mun yi ibada mun bi ka sai to shikenan yanzu azo tun daga ran da kai hankali ka balaga ka fara bin Allah to azo a ware ibadar a gefe mu kuma abinda muka yi maka a duniya na lafiya da wurin zama da kwanciyar hankali da hankali da abinci to azo ai keke da keke a ga cewa kai ka biyo bashi ko mu muka biyo ka kaga dole mutun ya zama ya fadi wanwar yanzu ma sai ya zama kai kake neman ya za a kai labari ba maganar lada ma to kuma Allah saboda fallarsa kuma sai ya dauko lada ya baka abinda zamu ka Allah a wannan gabar duk ibadar nan Allah baya amfana da ita yau da ace wani abu ne wanda idan mun yi Allah zai amfana to kida sai mu ce ai abinda yasa Allah ya bamu lada domin shi ma ya amfana babu abinda Allah yake amfana da shi kawai tsagwaran falala ce shi yasa ai nufin yake bamu lada Malam Ibn Usaymin ya ce ikhwani ya ku yan uwana bulugu ramadan mutun ya zama ya kai wata ramadan ni'matun kabiratun ni'ma ce babba ala man balagahu ga wanda ya kai wata ramadan wa qama bi haqqihi kuma ya tsaya da haƙin watan birju ila rabbih hanya komawa zuwa ga ainihin ubangijinsa min ma sai shi daga barin saban Allah ila fa'ati zuwa ga yi ma Allah biyayya wa min al-ghaflati anhu yanne santi wato ainihin rabbana ila zikrihi zuwa ga ambatan Allah wa min al-bu'di anhu yanne santi nisanta da Allah ila inabati ilayhi ya zamo yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana idan mun kalli wannan gaba da mala yake wajinjina ajiyan nan da watan azumi zai tsaya jiya alhamis an binne mutane da yawa daruruwa yau din nan Allah shi san nawa za a binne amma kai Allah ya baka lafiya ba dan kafi su a wajen Allah ba ba dan kafi su wayo ba ba dan kafi su dabara ba haka Allah ya so kai ka zo ka mora su kuma abinda Allah ya tsara musu ya riga ya kare to ashe ka ma zo a cikin watan azumin a lafiye wannan ba karamin abinda yau da ba mu gode ma Allah subhanahu wataala bare ba yan uwa musulmi amfanin dama da Allah zai ba mutun shine amfani da ita abinda nake jaddadawa a wannan gaba wannan hali da muke ciki na alhini na duk duniya da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe ta da wannan musiba ta wannan annoba to wallahi mafita shine lizimtar ibada da bin Allah sau da kafa ina fada ina maimaitawa ba daidai bane ba a ce yanzu an hana cakuɗe ɗeniya amma kun mu buge da ainihin tarurruka mu zo mu zauna mu ta hira mu zo mu zauna mu kafa daba wanda wannan ba al'adar mutumin kirki bane ko ma a ce ma ba wai wata azumi ba wallahi mutumin kirki kullun yana abinda zai kusata shi zuwa ga Allah subhanahu wataala ba daidai bane ba ya zan mun kafa daba ta hira ta karerai ta gulma ta giba sai ya zamo maimakon mutun ya samu lada kuma ya buge da zanubai saboda ka yan uwa za mu tsaya a wannan gaba abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya bamu ladan abinda muka kuskure muna fata Allah gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din ya Allah wannan annoba da ta zamo ruwan dare Allah ka yaye mana ita ya Allah ka gafarta mana laifukan mu gabaki daya ya Allah Allah ka yi mana kyakkyawan karshe Allah ka sa mu dace wa sallallahu wa sallim wa baraka wa ni'mal akrim ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum